Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kowa na lahiya da wannan yammacin Laraba 8 ga watan Yuli. Sashen Hausa na Murya Amurka kuke ci gaba da saurare daga nan birnin Washington DC kuma shirin yau da gobe kuke ji akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Wai shin me ya zafafa kai hare-haren ta'addanci ne a arewacin Najeriya? Me ya kawo karuwar hare-haren ne a wasu sassan arewa? Kuma a shari'ance yaya mutane za su kare kansu daga hare-haren ta'addanci? Anya kuwa za a iya kawo ƙarshen wannan al'amari nan kusa?
Duk abin da ake yi akan matsalan 'yan ta'adda, sojoji ba za su kawo ƙarshen 'yan ta'adda ba. Dole ne sai an hada da negotiation, sai an hada da dialogue.
Waɗannan batutuwa za mu taɓo yau a zauren matasa a tattaunawar da Hassan Maina Kainai jagoranta da Laftanan mayakan sama Aliko El Rashid da shugaban majalisar malamai ta Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kuma Hajiya Khadija Imamuddin Talba shugabar ƙungiyar Arewa Foundation.
To kun san cewa 'yan ta'adda na yin amfani da kafofin sadarwa na zamani irin su Facebook, Twitter, YouTube da sauransu? Kun san babban dalilin su na yin haka?
Isar da saƙonni ga mabiyansu da kuma wajen tallata aƙidoji da ke kawowa tashin hankali da kuma gurɓata tunanin matasa.
To baitin amsoshin tambayar mu ta jiya, za ku ji labarin ɗan iya wanda shi ma yau akan batun hare-haren ne. Hatta ma ayar mu ta yau gargaɗi ne daga Allah ga masu aikata kisan kai haka kawai. Ku biyo mu ku sha labari a yau da gobe da kunnuwan kuka ku bari a baku labari.
Yanzu bari mu fara da labarin ɗan iya ga Isa Lawal Ikara.
Duk lokacin da aka samu sauyin sabuwar gwamnatin da ake kyautata mata zato in ji dan Najeriya, to 'yan ƙasa sukan yi ruwan rufe ta da magiya. Shi yasa ita ma gwamnatin Muhammadu Buhari a Najeriya take tafafutuka da faman tunkarar tambaya. Musamman dai akan shin yaushe ne za a kawo ƙarshen ta da ƙayar baya ta yadda tsatsamin tsarin tsangwamar tsaro zai sunkuya. Albashi 'yan ƙasa sa samu salalin sassauci su ɗan fara dariya, saboda yanzu fa 'yan ƙasa suna cikin halin wuya. Tashe-tashen bama-bamai a sassan ƙasar sun riga sun yi mata tsiya-tsiya. Magana kawai ake ta kan cewa dole fa yaƙin Boko Haram a yi shi da gaskiya. Na ce gaskiya ɗan iya 'yan ƙasa fa da yawa na ta faman magana kan cewa idan dai shugaban ƙasa Buhari na son zaman lumana, to dole fa ya kori dukkanin waɗanda ya gada daga gwamnatin da ta yi wa tsaro riƙon sa kaina. Musamman ma dai ɓangaren tsarin tsarkake tsaron da babu komai sai fitina. Idan ya so ya zaɓo sabbin masana tsara tsararren tsarin tsaye da tsaftataccen tsaro ya mammanna, saboda su ne kaɗai za su iya jarraba riƙe mishi amana. Su nemi dukkanin masana da masu ruwa da tsaki a harkar tsaron nan su tattauna. Har sai sun tattara kyawawan shawarwari sai su kai mishi shi kuma ya auna, ta yadda gwamnati za ta tsaya ta yi tunani dare da rana, har sai ta ga ta kai da tudun da 'yan ƙasa ɗungurungum za su yi ta murna. Ɗan iya ce sai dai duk da haka ɗan uwa fa akwai buƙatar 'yan ƙasa ma mu koma ga Allah, tunda dai yanzu kowa ya gane ƙasar nan akwai matsala, saboda kaga dai da farko babu maganar walwala. Don ko da ganin 'yan ƙasa ka san mafi akasarin 'yan ƙasar na cikin wahala. Shi yasa nake ganin dole ne musulmin cikin mu idan sun yi alwala da sallah, to su dubi gabas don tabbatar da sun yi addu'a ga Sarki Jalla. Su ma
ɗan uwa kristoci idan sun je coci sai a ga musu to lalle su kula don akwai buƙatar su yi wa ƙasar addu'o'i kala kala ita ko gwamnati a bangaren ta ta gane yanzu fa babu maganar tsilla tsilla ta tsaya kan jiki kan ƙarfi kawai har sai ƴan ƙasa sun fahimci cewa maganar zaman lafiya fa akwai wata falala nace dan iya to Allah dai ya sa shugaban ƙasa ya farka don kuwa akwai masu sha'awar ganin sun kawo mai baraka saboda burin su kawai a ce ga ƴan ƙasa sun bashi amana amma ya kasa dauka kaga daga nan sai kawai ƴan adawa su yi ta faman suka don in ta taso nema sai su fara ciwon bakin ya kamata ya sauka saboda haka ne nake ganin dole shugaban ƙasa ya fara aiki kamar ana ruwa irin na marka marka har da yake kyakkyawan zaton da ake mai na cewa da zaran ya zama shugaban ƙasa ƙasar za ta haska ya bayyana kowane dan ƙasa ya gani kuma idan da sarari ma ya sa kafa ya taka wanda wannan ne zai nuna cewa lallai ƴan ƙasar sun samu babbar harka don kuwa an tsallake tsarin tsatsamin tsaren da babu sauran wani mai tattaka doka
kone kone cikin kasa ta da tanzo mare kasa
to tunda an san cewa Boko Haram na amfani da kafofin sada zumunta na internet kamar su Facebook, YouTube da Twitter domin yada manhohinsu da kuma jan hankulan matasa da magoya bayan su ta yaya jami'an tsaro za su iya hada kai da al'umma wajen bayyana shahukan ƴan ta'adda da ke Facebook da sauran kafofin sada zumunta na internet ga amsoshinku game da wannan tambaya.
Abu na farko shine ya zama wajibi mu samu fahimtar juna tsakaninmu da jami'an tsaron. In ba haka, a gaskiya babu yadda za mu sanar da su muna da masaniyar kafar yada labaran ƴan ta'adda. Sai dai, mu yi fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsalar rashin tsaron da ya addabe mu. Sako daga Adamu Aliyu Ingulde. Ya kamata jami'an tsaron su shimfiɗa kyakkyawan fahimta tsakaninsu da al'ummar gari. Sako daga Emmanuel Barnabas. Wallahi ni ma akwai ɗan Boko Haram ɗin da ya zage ni a Facebook domin na yi addu'a Allah ya wargaza Boko Haram. To amma ina tsoron gaya wa jami'an tsaro. Sabida na san ƙarshe ni ma zan shiga matsala daga ɓangaren ƴan sanda da kuma su Boko Haram. Sako daga Muhammad Ahmad Aburu Masa'u. Yau da gobe, lallai idan aka samu fahimtar juna tsakaninmu da jami'an tsaro, to shakka babu matasa za su iya bayyana jami'an tsaro shafukan ƴan ta'adda. Sako daga Isuhun Dila Parking. Ba nan take ba Isuhun Dila Parking. Kasan cewa akwai masu aiko musu sako game da shirin da jami'an tsaro ke yi na yadda za a samu cafke su. A cikinmu da kuma jami'an tsaro, sako daga Bashir Kansila mai tukunya diri. Ni a nawa ra'ayi wayar da kan matasa da sauran jama'a akan illar Boko Haram ta haka ne kawai za a dakile wannan shiri na ƴan ta'adda masu amfani da kafar sadarwa don cimma burinsu na tada zaune tsaye. Da fatan matasa za su guji ire-iren wannan ƙungiyoyi wanda ba su san darajar ɗan adam ba. Sako daga Sari Sa'idu Daura. Assalam, lallai yau da gobe sai Allah. Ni ra'ayina a nan shine, idan dai za a samu fahimtar juna tsakanin ma'abotan da kuma jami'an tsaro kuma da ƙwararru waɗanda suka san aikinsu, to insha Allah za a ga ƙarshen wannan bala'in. Allah ya sa a dace. Amin. Sako daga Umaru Sha'aibu Isufu. A gaskiya wannan mataki ne da ya dace sosai kuma muna goyon baya. Allah ya taimaki jami'an tsaro wajen daƙile ta'addancin a tsakanin al'ummarmu. Sako daga Ibrahim Musa Kirfi.
Jamila, na ji daɗin amsoshin da matasan nan suka bada.
Kwarai da gaske, amma kin san
wani babban abin taimako da matasa za su yi wa kansu. Tunani, su riƙa yin tunani da kansu, misali su bar ma'ana su daina bari wani yana musu tunani. Kin gane? Yawa, kamar yadda ake amfani da waɗannan kafofin sadarwa, haka ake canza musu tunani ta hanyar yi musu tunani maimakon a bar su yi tunani da kansu.
Yawa, kin ga kamar kowane lokaci idan mutum ya karanta wani abu a shafin Facebook, yayi ce kuma zai yada shi a nashi shafin, kamar kana yada ra'ayin wani ne daban
sosai kuma idan ka karanta ra'ayin wani ba dole bane ka yadda kai tunani da kanka ka anya wannan
bayar masa
yawa
dadin abin kenan
yawa to da fatan matasa kun ji abin da Jamila tace to yanzu ga zauren matasa kuma ga Hassan Maina Kaina da abukan tattaunawar shi Laftanan Mayakan Sama Aliko El Rashid da shugaban majalisar malamai ta Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kuma Hajiya Khadija Imamuddin Talba shugabar kungiyar Arewa Foundation za su duba dalilan da suka kawo karuwar har-haren ta'addanci a arewacin Najeriya
me kake jin ya janyo karuwar har-hare a arewacin Najeriya a daidai lokacin da ake ganin ana dab da yawan tukar hanci
wato malamin san al'amuran salo a Najeriya ba wai abu ne da ya kamata a ce an tabbace shi a lokaci daya ba ko da shike lokacin da shi wancan shugaban kasa mai barin gado wato President Goodluck Jonathan lokacin da yake nan an san cewa an samu tsaro an samu al'amuran tsaro wanda suka barbare a Najeriya musamman a arewacin Najeriya amma lokacin kuma da shi General Muhammadu Buhari ya zo ya karbi wannan mulki akwai wasu strategies da ya fito da su akan cewa they relocating military command a zuwa can northeast to yanzu kuma gashi an yi relocating military command gashi kuma abubuwa suna ta barbarewa amma ka san yanayin dakule yan ta'adda ba wata daya bane ba wata biyu bane dole ne a dauki dan lokaci kafin a samu saukin abu kaga idan ka duba akwai matsalan da ake samu kamar a su Afghanistan su Pakistan su Yemen yanzu su Syria da Iraq har zuwa su Libya kaga wannan lokaci an yi shekara da shekaru ana amfani da sojoji amma abubuwan har yanzu baka karshen shi ba kuma ko da yake ana samun sauki yau amma kuma shigari sai da an samu abubuwa kuma sun kara tabarbarewa idan mun dawo matsalan tsaro a Najeriya musamman ma abin da ya shafi Boko Haram malam Hassan akwai abubuwan da ya kamata guda biyu a yi akwai abin da ake fada radical approach kuma akwai abin da ake kira liberal approach na
tunkarar
wannan matsala idan ka ce radical approach da kai amfani da karfin soja amma kuma ka san duk abin da ake yi akan matsalan yan ta'adda sojoji ba za su kawo karshen yan ta'adda ba dole ne sai an hada da negotiation sai an hada da
sulhu
sai an hada da dialogue yanzu abin da nake faɗa maka ai an samu attack wajen guda nawa a cikin satitukan da suka wuce an samu a Miranga an samu a cikin Maiduguri an yi wajen awa biyu ana fafatawa da yan Boko Haram sun zo jiya din nan an samu fashewan bomb a local government secretariat a Sabon Gari a Zariya kenan jihar Kaduna an samu a Basallaci a Kano amma duk wurare dai da yawa harama a restaurant ma a Jos da wajen yan taya din nan duk an samu abin din to abin da ake fahimta a wannan abin din fada ko kuma fito da yan ta'adda gaskiya saboda Allah abin bare kawo a ce an samu an takushe wannan abin dole ne sai an hada da abin da ya kamata da an zauna a san me ake ciki ai ka duba ko matsalan da lokacin da sojoji Taliban suka dauki sojan wani America a can Afghanistan ai ka gani ai dole ne ba a karfin soja suka amfani suka kwato wannan sojan ba sai da suka nemo su ki usosi na mutanen Taliban din aka negotiating da su
Hajiya me kike jin ya janyo karuwar harare a arewacin Najeriya
okay a tunani na dai ba wani abu bane ya kawo kawai dai kamar za a ce borun kunya ne da kuma dai su nuna cewa shi wannan sabon gwamnati kaman ba sa yin wani abu amma mu insha Allah talaka mun san cewa yana yin abu kuma yanzu aka fara kuma zamu ga bayan su ko kuma ta wani bangaren an ci karfin su ne a can bangaren shi yasa yanzu suke zuwa ta wani bangare su nuna kaman har yanzu abun bai tsaya ba
Hajiya Khadija dake kike kana aiki da wato yan gudun hijira da Boko Haram ya raba da gidajen su ana jin akwai sakaci cikin wani al'amari musamman daga bangaren sojoji lokacin da suka tarotsa yan Boko Haram a dajin Sambisa ba a yi wani tanadi ba na abin da kaje ya komo idan yaran suka shiga cikin al'umma ko me zaki ce akan wannan
eh to gaskiya ba za a ce sakaci ne kam ta wani bangare amma ta wani waje kuma ba sakaci ba idan a gaskiya sojoji suna iya nasu kokari kawai dai abin ne sai dai addu'a amma kuma yaran suna shiga cikin mutane ƴan gari wasu sun san da su wasu kuma ba sa fada so ni ina ganin ya kamata ƴan gari in kun san wanda suke wannan abun ko da dan gidanku ne ko dan uwanka ne ka fito ka fada dan abin da yake ba mai amfani bane ba mai kyau bane kai ma wutar zai iya maka
Sheikh Ibrahim Muhammad Guri sarkin malamai tambayar farko shine mai addinin musulunci ya tanadi game da kare kai a yanayin tashin hankali irin wanda muke ciki a wannan yanki namu na arewacin Najeriya
to da farko dai tukunna al'amara gaba daya akan mai da su ne zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma kare kai ya kasu kashi daban-daban akwai yadda mutum zai kare kansa ta yadda wani abokin gaba ko kuma wanda zai mai cutar da shi ko ta hanyar dukiyarsa ko kuma rayuwarsa ko iyalinsa ko kuma addininsa wato ya zama ya nemi kariya daga Ubangiji sannan kuma duk abin da wato doka bata hana ba wanda zai iya tsare kansa wajen sanya shinge da kuma sa ido da kuma bincike akan dukkan wata mashiga da za a kai gare shi to wannan musulunci ya yarda yayi kuma ya tanadi duk abin da yake iyawa don kare kansa amma ba shi ya fara tayar da hankali ko tsokana ba sannan bisa ga dokar kasa yana iya sanar da jami'an tsaro da gwamnati su ma su ba shi kariya kamar yadda dokar ta tanada kuma wannan kariyar ko da su jami'an tsaron ba su zo ba watakila suna iya ayyana wasu shawarwari da kuma mutanensu ko da na boye ne ta yadda za su zo su ba da wannan kariya ga shi wannan mutum da haka musulunci abin da muke kira kullum a kai shine kare kai musamman halin da muka tsinci kawunan mu a ciki kariya ta farko dai addu'a bayan addu'a kuma da koma zuwa ga Allah da kuma sa ido akan dukkan halin da ake ciki da kuma zirga-zirga da kuma motsi da shiga da fita na ainihin dukkan abokan hulɗa a gidajenmu ne a unguwanninmu ne ko kuwa a kasuwanninmu ko kuwa wuraren ibadarmu to wannan duk abin da ya kamata a sa wato ido ne akan shi ma daga cikin babi na kariya ta yadda mutum zai kare kansa da izinin Allah
Kun san cewa ƴan ta'adda na yin amfani da kafofin sadarwa na zamani irin su Facebook, Twitter, YouTube da sauransu? Kun san babban dalilin su na yin haka?
Akwai miliyoyin matasa da ke amfani da waya da kuma yanar gizo musamman wajen samun labarai da kuma sada zumunta a tsakanin su. To a dalilin haka ya sa bayanai cikin kankanin lokaci za su iya tafiya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ba tare da mutum ya je da kansa ba. Bincike ya nuna cewa ƙungiyoyin ta'addanci na amfani da shafukan sada zumunta kamar irin su Facebook, Twitter da YouTube da sauransu wajen isar da saƙonni ga mabiyansu da kuma wajen tallata aƙidoji da ke kawowa tashin hankali da kuma gurɓata tunanin matasa. Suna kuma amfani da waɗannan shafuka wajen tara kuɗaɗe, kuma a haka zalika suna amfani da shafukan sada zumunta wajen koya wa junansu yadda ake kera makamai wajen tara bayanai na sirri da kuma a wani lokaci suna amfani da wannan shafuka domin tallata irin ayyuka da suke yi na ta'addanci. Haka zalika idan mutum na amfani da wayannan shafuka za ka ga cewa a sau da dama irin ƴan wayannan kungiyoyi na ta'addanci sai ga suna amfani da wannan shafukan sada zumunta wajen haddasa gaba a tsakanin mutane ko kuma neman tsokala ko kuma yabon masu aikin ta'addanci ko kuma nuna hoto da kuma video da yake nuna cewa yake yabon irin ayyuka da suke yi na kashe jama'a ko kuma na tada hankali. Haka zalika za ka ga akwai irin littattafai da rubuce-rubuce wanda a zahiri ba mutum ba zai same su ba amma a saboda yanzu akwai yanar gizo, akwai internet, akwai shafukan sada zumunta cikin kankanin lokaci zai ga an tura wayannan bayanai daga ƙasa zuwa ƙasa daga guri zuwa guri. Wani abu da ke da wannan shine za ka ga yanzu mutum na Najeriya amma yana da aboki a wata ƙasa can za ka ga cewa an sada zumunta ta wannan hanya to wannan yana da nasa amfani yana kuma da nasa illa da kalubale masu yawa wanda a dalilin hakan a sau da dama zai ka ga su ƴan wannan kungiyoyi na ta'addanci sun yi amfani da wannan dama domin jawo hankalin jama'a domin tallata wannan manufofi da ke kawo tashin hankali da kuma matsala a cikin al'umma. A cikin sauki za ka ga an tura bayani cikin kankanin lokaci, hakan nan kuma su mahukunta za ka ga suna yana da wahala su gane waye yake turawa waye sako, me kuma wannan sako yake kunce da shi. In aka zo yin bincike da yake abu ne da ana yin sa cikin sirri, shi ma binciken ba za a samu nasara a kai ba, saboda sau da dama in ba waɗanda suka ga wannan sako da ke kawowa a mummunar aƙida ko ke kawowa ta'addanci sun yi magana a kai ba, su mahukunta ba lalle ne a ce sun gani ba.
Ikon Allah, da azumin ma an ji kiɗi sai an kaɗa kai, ni da ban ce wani ko wance ba, amma dai ta to. Yanzu ga Halima Abdullahi da Malam Bashir, wanda a matsayin shi na magidanci zai ba mu mata shawara game da yadda za su kyautata kula da gida a cikin watan azumi.
Nake bani koko na sha,
daure hakuri daure hakuri fa saura kadan rana ta gushe mu je shan ruwa.
Wace gudunmawa ku maza ya kamata ku dinga ba wa matanku ta hanyar gyara duk wani al'amura, musamman ma a irin waɗannan lokuta din na azumi, ta fuskar idan ma ballagazar ce kamar su yanda Hajiya suka ce yanda za ta gyara, idan kuma wadda mai kammalawa ce da wuri mai tsaftar na yanda za ta ƙara riƙawa, yanda za ku haɗu gaba ɗayan ku, tunda mai gida ai mai gida aka ce shi ma yana da babbar gudunmawa a gida ta ko ina ma.
Babban gudunmawa barin fara da baban lagazar ba, kokarin yi mai kokarin yi din nan yawa, saboda shi musamman shi mutum ko mama maza suna sanya bawa, to kuma mata sun fi maza sanya bawa a ɗabi'a ma, to idan tana yin kokarin yin wani abu kaga kaza da kaza din nan da kike wallahi da kaza, musamman a wannan watan mai albarka ina jin daɗi wallahi, ki ci gaba da yi da sauran wannan karfafa gwiwa ne da za ta ƙara yi akan abin da take yi. Wadda kuma ba ta yin yadda ba za a ba ido za a zuba mata ba, matsayin mai gida shine shugaba, kaza din nan da kika yanzu daidai ne,
wato da nasiha
ba da fada ba, ba da fada ba, da nasiha ta gane cewa so ake yi ta yi gyara, gyaran ai in ta gyara gyaran naku ne gaba daya. Yawa kuma mutum an yaro karami shi ake yi fada, amma mutumin da ya isa mutum haya fi ya yi waye sai a ja hankalinsa ya fahimci abin da yake kai ba daidai ba, ga abin da ya kamata yi shi ya fi zama daidai. In ma da misali watakila akwai wata aminiyarta ko dalilin amincinka da mijinta suka zama aminai, kuna zuwa gidan tare da ita, tana ganin irin yadda tsarin gidan yake, ta san ba irin wanda take yi a gidanta bane, tare da cewa abokiyar mu'amalar ce, a iya bata misali, yanzu kina ganin gidan wance gidan wane da ke muka gani lokaci kaza haka akai,
ba mamaki gidan iyayenta ma masu tsafta ne, ita ce dai ta daura.
Yawa to kuma dubu ma watakila za a misali wata dubu in nake da muke zuwa dubu tsufanta, ita ba ta ma da mai mata kaza, ba ta mai mata kaza ga shekaru, amma ya kike ganin gidanta ko tsinke ba magani a soran gidanta ko wani abu mai kama da haka wanda zai ƙara tabbatar mata ba ta da wani uzuri da ta iya faɗa illa ta yi ta kyautata ta bi wannan shi, dama kamar tarbiya ce, ana wa yaya ana wa wanda yake ƙasa da kai ko ba a da izo ba, to mata ta zo a ƙarƙashin miji kuma ba a cewa an sare, kullum a cikin jan hankali za a zama ana yi, in aka yi muwafaka sai ka ga abubuwa sun kyautatu.
To a ƙarshen ƙarshe me zaka ce ga kuma ƴan uwanku maza wanda wasu lokutan su ne masu laifin?
Ai babban kira da za a yi da yawa na muje na yin wani abu daga dara, saboda shine shugaba, shine ya isa da shi akalaru, saboda haka yana da damar da zai yi komai. Wasu haka suke da wannan tunanin maza,
so
da
yawa
jan hankali shine ai wato amana ce, iyalinka amana ka ce, kuma Allah zai tambaye ka amanan nan, saboda haka ya kamata ka rike su da adalci, da adalci abubuwa duk da ka san in an ka dauko shi da yawa ta inda mutum zaka sanya san yayi ba daidai ba, in yayi abu ce ne ya dawo da shi kansa wannan abin da yayi ai masa, in zai ji dadi ba zai ransa ba zai baci ba, to ya ci gaba dai.
To malamai gaba daya mun gode,
nake bani koko na sha,
daure hakuri daure hakuri fa saura kadan rana ta gushe mu je shan ruwa.
Yanzu ga Malam Lawali Alijibo da ayar mu ta yau.
رمضان لالي مرهبا هكم كسو أزمي يزومنا دم منك عباد دي
رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الله ينا تشاو من يقتل مؤمنا متعمدا wanda ya kashe mummuni da gangam fa jazaohu jahannamu to sakamakon shi ita ce jahannama khalidan fiha kuma zai dawwama a ciki bayan wannan wa ghadiballahu alaihi kuma ubangiji zai yi mushi hushi wala anahu Allah zai la'ance shi wa addalahu azaban aziwa Allah ya mushi kuma tanadin azaba mai girma. Allah subhanahu wataala cikin wannan aya yana bayyana mu mummunan sakamakon wanda ya kashe mummuni, ganin cewa ya yi zancen kisan kai a baya, wannan kuma hukumci na wanda ya kashe mummuni, to shi ne wa sakamakon shi wuta ce. Banda wutar jahannama da aka mishi tanadi, akwai tanadin azaba mai girma wanda Allah ya mishi. To dan uwa, wannan aya na nuna mu cewa duk wani fahimta ta cewa ka kashe mutum, to fahimta ce taka ta kai ɗaya, fahimta ce mummuna, fahimta ce wanda babu ita a cikin musulunci. Ga dai abin da Ubangiji ya faɗi, ya kabrara tsawatawa game da kashe mummuni. To ina kai wanda za ka je masallaci ka kashe mummunai suna sallah? Ina wanda za ka je makaranta ka kashe mummunai suna karatu? Ina wanda za ka shiga kasuwa ka kashe jama'a baka san dawa dawa ka kashe a ciki ba? To wannan dai aya gashi ta tsawata ta gwada kuma matsayin musulunci a cikin duk irin wani ta'addanci da mutum zai yi. To bugun kanshi ne na kanshi, fahimtar shi ce ta kanshi, kuma fahimta ce mummuna, domin Allah Ubangiji ya haramta jinin mummuni, ya hana a taba mummuni, ya hana a kashe mummuni, ya yi babban tanadi na azaba ga duk wanda yake aikata haka. Allah ya tsare mu.
Shine watan azumi, watan bauta, watan sadaka, watan zakka da kyautata ayyuka. Ramadan.
Jamila, na yin daɗi ƙarewa
har mun zo ƙarshe.
Lokaci ya ƙare, amma ka hin mu tattare mu hita daga nan kamar da aka saba. Gobe in Allah ya kai mu akan kiwon lahiya ne, kuma na san ba za ki rasa tambayar mu ta yau ba.
To tambayar mu ta yau ita ce, waɗanne irin alamomi ya kamata iyaye su lura da su don gane cewa ana lalata da 'yarsu?
Tarkashi
ci gaban maganar mu ta
saboda Dr. Abdullahi Madaki, mai Kano Madaki, Allah daga zai da na tuna tunda yana cikin bayani lokaci yayi. Maimaita tambayar mu ji,
waɗanne irin alamomi ya kamata iyaye su lura da su don gane cewa ana lalata da 'yarsu?
To masu saurare, kun dai ji, muna jiran amsoshinku kamar da aka saba ta Facebook. Da ma iyaye idan sun ji, ko kuma iyayen da irin haka ta taba kasancewa da su,
kuma kin san ba ƴaƴa mata ba kawai, hadda ma ƴaƴa maza,
hadda maza yanzu, ai Allah da gobe babu abin da ba za mu tabo ba. Iyaye ku kasance tare da mu gobe domin ku ji shirin mu akan kiwon lahiya. To baki da iyakacin shirin kenan, sai kuma gobuwar haka da izinin Allah mu dawo muku da shiri akan kula da lahiya. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Tafarra Girma Tafarra wanda ya haɗa mana sauti, da injiniyan mu Mr. Keith Holmes, da ma Abdulaziz Adili Toro wanda ya taya mu zama a wannan zaure. Ni ce taku Halima Jumro daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Masu azumi ku sha ruwan lahiya. Jamila, me za ki tambaye masu azumi?
Du'a. Addu'a.
To masu azumi, kun ji Jamila ta ce amana addu'a, kai ma kana so? Hadda kai. To sai gobar haka da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.